Yabo da jinjina suna ƙara tabbatuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komai, wanda ya tara mu a ɗaya daga cikin gidajen sa masu albarka da waɗannan fuskoki masu albarka a cikin wannan unguwa mai albarka ta Badiko, domin gabatar da muhabara wanda associated prop
ya kuɗi 50
masha Allah masha Allah Allah saka alkhairi. Jamilu Yusuf Zarewa zai gabatar insha Allah ta'ala maudu'in tattaunawa shine adunub wa atharuha fil umma, wanda wato an yi sara kan gaba. Ya kamata a ce mun saurari muhadarar nan da kunnan basira, abinda yake na umarni mu umarci da su, wanda nake na hani ko mahalu daga gare shi. Kamar yadda na sanar cewa yau 25 ga watan Muharram, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448, wanda ya daidai da 10 ga watan Julai 2026. Malam falita tafaddal maskuran ma'azura.
Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a wannan masallaci na Hafsa wa Khamis, wanda yake ba da ko da ke Kaduna. Kamar yadda malam ya gabatar, yau 25 ga watan Muharram 1448, wanda ya yi daidai da ranar 10 ga watan Julai 2026. Mun taru domin gabatar da lecture mai taken zunubai da tasirinsu a cikin al'umma. Kana kuma iya kiran shi da cewa matsaloli guda 40 waɗanda zunubai suke jawowa. Yawancin wannan littafin mun rairayo shi ne daga cikin littafin Adda'u wad-Dawa na Ibn al-Qayyim, ko kuma Al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala 'ani ad-Dawa'i ash-Shafi. Daga nan muka rairayo wannan littafin na zunubai da tasirinsu a cikin al'umma. Kamar yadda aka gabatar, yanzu ya kamata a raba, inda wani ne wannan a cikin tashi ba. Kamar yadda aka gabatar, za mu karanta ne daga cikin littafinmu mai albarka, ba tare da ɓata lokaci ba. Waɗanda suke da littafin su jiyo shafi na 9. Menene zunubi? Me ake kira zunubi? Me ma'anar zunubi? Idan aka ce zunubi, yana nufin barin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi, ko kuma aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Wannan shi ake kira zunubi. Ina fatan mun gane. Kamar yadda za ku gani a shafi na 9, duk wani wanda ka gan shi yana aikata zunubi, to bai gama sanin Allah yadda ya kamata ba. Komai ilimin mutum, in dai ka ga mutum yana aikata zunubi, to ko dai bai san Allah ba, ko kuma ya zamanto cewa a lokacin da yake aikata wannan zunubin bai san Allah ba. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalati. Kuduba paragraf na huda a cikin shafi na 9, wani saurayi ya zo da Ibrahim bin Adahama, sai ce da Ibrahim bin Adahama yana so zai saba wa Allah. Sai Ibrahim bin Adahama ya ce masa, za ka iya saba wa Allah, amma akwai sharuɗa guda 5 da zan faɗa maka. Sai ce, to ya faɗa mai. Sai ce, sharaɗin farko, idan za ka saba wa Allah, to ka ɓoye inda ba zai ganka ba. Sai saurayin ya ce, tsarki ya tabbata ga Allah, yaya zan yi na ɓoye wa Allah alhalin babu abin da yake ɓuya gare shi. Sai ce, to kai yanzu ba ka jin tsoron ka saba wa Allah alhali yana ganin ka? Sai ce, sharaɗi na 2, idan za ka saba wa Allah, to kakka saba masa a cikin ƙasarsa. Sai saurayin ya ce, to ai ba wani guri da mutum zai je wanda ba ƙasar Allah ba ce. Sai ce, to kai ba ka jin kunya ka saba wa Allah a ƙasar da ya halitta? Sai ce, sharaɗi na 3, idan ka saba wa Allah, to ka daina cin arziki shi. Sai ce, ai ba abinda mutum zai ci a duniya wanda ba arzikin Allah ba ne. Sai ce, to ba ka jin kunyar ka saba wa Allah alhali kana cin arzikin shi? Sai ce, sharaɗi na 4, idan ka saba wa Allah, to idan mala'iku suka zo za su tafi da kai wuta, ka ce ba za ka ba, kai za ka je aljanna ne. sai ce ai mala'iku sun fi ƙarfina. Sai ce to sharadi na biyar idan ka saba wa Allah, to idan aka baka takardunka ranar alkiyama ka ce ba kai ka aikata ba, sai saurayin ya fashe da kuka yana cewa ainul kiramul katibun, ma'ana ai akwai mala'iku wanda suke rubuta komai. Duk wani zunubi da ka gana aikatawa a duniya to yana komawa ne ɗaya daga cikin abu uku, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa tushen zunubai gaba ɗaya a duniya abubuwa guda uku ne. Na ɗaya kamar yadda za ku gani gashi na paragraph na ƙarshe a shafi na goma shine girman kai, wanda girman kai shine zunubi na farko da Allah da aka fara saban Allah da shi. Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adam, sai umarci mala'iku duka su mai sujada. Shi Iblisu sai a fahimtarsa ya fi annabi Adam daraja, saboda an halicci annabi Adam da ƙasa, shi kuma an halicce shi da wuta. Wannan girman kan ya sa bai yi masa sujada ba. Tushe na biyu na zunubi shi ne kwaɗayi. Wannan kwaɗayi shi ne zunubi na biyu da aka saɓa wa Allah. Allah ya halicci annabi Adam ya saka shi a aljanna, ya kuma ce mai duk abin da yake ci, duk suturar da yake so zai sa, amma kawai kashe ji ɗaya shi ne ga wata bishiya ka yi ci. Saboda aka ce aka yaudari annabi Adam ta hanyar kwaɗayi, shedan ya zo ya ce masa hala duk loka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla, bana nuna maka bishiyar da in ka ci za ka dawama aljanna ba, za ka samu mulkin da ba zai gushe ba. Ina fatan mun gane ta wannan kwaɗayin sai ya sa annabi Adam ya saba wa Allah. Zunubi na uku shi ne hasada, wanda hasada shi ne tushe na uku wanda yake jawowa a yi saban Allah, wanda shi ne kuma zunubi na uku da aka saba wa Allah. Qabil da Habil a yadda wasu malaman tafsirin suka fassara, duk da bai zuwa Qur'ani ba, Qur'ani kawai ya ce yayin annabi Adam guda biyu, saboda haka suka gabatar da sadaka aka an shi ta ɗaya ba an shi ta ɗaya ba, wannan ya sa ɗaya kashe ɗaya saboda jin haushi da kuma ƙyashi. Ina fatan mun gane ta yaya zunubai, saboda haka kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa a cikin Adda'u wad-Dawa ya ce duk wanda Allah ya kare shi daga waɗannan abubuwan guda uku to ya kare shi daga shari, domin kafirci daga girman kai yake, saɓo daga kwaɗayi yake, zalunci daga hasada yake. Zunubai suna yi wa mutum tasiri a cikin rayuwar shi ta inda bai zata ba. Kamar yadda za ku ga maganar Ibn al-Jawzi a shafi na 12 wacce ya faɗa, ya faɗe ta a Saidul Khabir, ya faɗe Ibn al-Jawzi ya faɗa a Saidul Khabir shafi na 13 ya ce duk wani zunubi da mutum ya aikata sai zunubin nan ya mai tasiri, ko ya sani ko bai sani ba. Shi yasa magabata na gari duk sanda wata musiba ko wata matsala ta same su, to babban abin da suke tunowa shi ne suna tunano wani zunubi na kusa da suka aikata. Duk sanda wata matsala ta same su, to sai su tuno da wani zunubi mafi kusa da suka aikata, sai su danganta wannan matsalar da shi, kamar yadda bayanai zai zo nan gaba. Ina fatan mun gane, saboda kamar yadda ayyukan alkhairi suke yi wa mutum tasiri, to haka ma zunubai suke yi wa mutum tasiri. A cikin wannan littafi namu mun kawo har matsaloli guda 40 waɗanda zunubai suke jawowa. Insha Allahu ta'ala za mu karanta muhimmai daga ciki saboda yanayin lokaci. Mu je matsala ta farko a shafi na 13 shi ne Allah zai haramta wa mutumin da yake sabo samun ilimi. Mutane da yawa suna mamaki yadda suke haddace karatu baya zama. Da yawa mutanen mu suka kasa haddace karatu ne suke cewa. Me suke cewa ya jawo? Hidimomin gida, magi, matsalolin rayuwa, kuma hakikanin gaskiya ba su ne dalili ba. Saboda idan ka kalli tsananin talaucin da sahabbai suka rayu a ciki, to za ka samu labarin ma talauci muke ji ba talaka a cikinmu kwata-kwata. In kuka karanta littafina na Wadatar Zuci da Hanyoyin Samunta, za ku ga irin yadda sahabbai suka yi tsananin talauci. Yanzu Abu Huraira ya haddace hadisai 5,374. Amma Abu Huraira da yawa ma yakan waye gari bai da abin da zai ci. Jabir yana daga cikin wanda suka rawaito hadisai sama da guda 1,000. Amma akwai lokacin da ya zo ya yi sallah, kawai gyauto ɗaya ya sa ya ɗaure shi a ƙirji. Saboda haka sai wani daga cikin tabi'ai sai ya tambayi Jabir, ya ce haba Jabir ya za ka yi sallah ba komai a kafaɗarka? Sai ce na yi haka ne saboda wawaye irin ka su gani. yace a zamanin Annabi mutum nawa ne suke da kaya guda biyu, mana yana nufin a daura ɗaya a ya fada. To amma zaka ga da yawa zunuban yadda suke taka rawa wajen mutum ya kasa yin hadda. Imam Shafi lokacin da suka hadda Imam Malik, suka hadda da Imam Malik a yazo Madina nan da nan ya anshi wadda ya haddace. Saboda haka sai Imam Malik ya mai nasiha, yace masa inni ara anna Allah qad alqa fi qalbika nuran fala tusiru bi zulmatin ma'ak. Tabbas ni na ga alamar Allah ya jefa wani haske a zuciyarka, kai kokari kada ka dusasar da shi da dubin zulubai. Haka ya gaya masa Imam al-Haramain al-Juwayni. Ku jiyo shafi, ku dubo shafi na 14. Akwai Imam al-Haramain al-Juwayni wanda ɗaya ne daga cikin malaman musulunci tun lokacin mahaifinsa yana saurayi, kamar yadda Ibn Kathir ka hadida wannan aya, yake fatan ya zamanto cewa ya samu dama. Abu na farko da ya fara yi shine ya samu mace, ya sa aka bincika wai macen da ta shahara da nagarta ya aura. Sannan abu na biyu, ya yi kokari ya tara kudin halal kafin ya aure ta, dama ya aure ta. Da ya aure ta yace kar ta yadda ta ci wani abu sai abin da ya fuka mata, saboda yana son ya samu ɗa malami. Bayan ta samu ciki ya tsananta abincin da za ta ci. Sannan daga baya again ya zamanto cewa da ta haihu yaron yace kar ta yadda wata mace ta bashi nono. Ranar sai aka samu tsautsayi yana ta kuka, yana ta tsandar kuka, lakinsa sanar cikakkiya na ka shafi na 14 zuwa na 15. Saboda haka wata rana ya zo yana ta tsandar kuka, kawai sai wata mace makociya tana zuwa kawai ta ɗauko shi ta bashi nono. Hankalin uban ya tashi, ya zo ya ɗaga yaron sama ya sa shi kanshi a ƙafa ya dinga danna cikin shi har sai da ya amayar da nonon, yana cewa gara yaron shi ya mutu da wannan nonon ya zauna a jikin shi. Me dalilinsa? Shine nonon da aka bashi akwai shubha, saboda matar da ta bashi nonon bata nemi izinin mijinta kan ta bashi ba. Kuma sai da Allah ya cika mai burinsa, yaron ya zama malami. Dazu malai ya yi magana akan maqasidish shari'a, ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi rubutu akai shi wannan yaron shine yasa tubalin ilimin maqasidish shari'a. Sannan yana da littafi gashi nan na kasulunsa Al-Burhan fi Usulil Fiqh, yana daga cikin littafin hudu wanda gaba ɗaya ilimin usul yake komawa zuwa gare shi. Da haka duk mutumin da yake so ya zama malami musamman na addini, kuma ilimi mai amfani ba ilimin da bai da amfani ba, to dole sai ya tsarkake abincin da zai ci, dole sai ya yi kokari wajen cin halal. Mu tafi matsala ta biyu daga cikin matsalolin da zunubai suke jawowa, shafi na 18, shine Allah yana iya haramta wa mutum samun arziki. Kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito a Musnad, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal abda la yuhramu ar-rizqu bi dhanbin yusibu. Allah yana iya haramta wa bawa samun arziki saboda zunubin da yake aikatawa. Wani abu da kake tunanin zaka samu sai kaga ya toshe, in zaman shi ga kila wani zunubi ne na kusa, samun kewa. Akwai mutanen da za a gansu kullum suna cikin kewa, BBC nan hudu sai ya jita, sai ya ji Deutsche Welle, sai ya ji America. Idan lokacin NTA ya ji in babu ya dinga waya ba zai iya karatun Qur'ani ba. Ko ba ku taba ganin irinsu ba, ba zai iya karatun Qur'ani ba, ba zai iya zuwa majalisun ilimi ba, ba zai kuma iya zama shi kadai ba. In mutum ya ga kewa ta mai yawa, da yawa zunubai ne. Zunubai suna haddasa matsaloli tsakanin bawa da mutane. Idan ka ga wannan ya zage ka, wannan ya ci mutuncinka, mutane suna gaya ma baƙaƙen maganganu, kai baka san dalili ba, baka san me ka musu ba, to da yawa ka binciki wani abu da ya faru tsakaninka da Allah. Kamar yadda cewa inni la'asillah fa ara zalika fi khulqi dabbati wa ma'ati, yace da yawa na kan saba wa Allah sai in ga tasirin saban a ɗabi'un matata ko a ɗabi'un abin hawana. Ka gama takka kuna ta fada tana ta gaya ma maganganu, kai da ita ba ku san laifin da kuka yi wa juna ba, to ka samu kalwa kai istighfari, ko da kafa 200 ne zai iya yiwa ka gaba abin ba zai ci gaba ba. Na kawo kissa daga Bada'iul Fawaid a cikin shafi na 20, wacce kissar na ku shekara 20 da karanta ta, amma har yanzu ina tuna ta ina mamaki. Wani mutum ne wani ya zo yake ta zage shi yana ci mai mutunci, sai ya ce da mutumin ɗan dakata ɗan tsaya, sai ya shiga gida ya istighfari ya kaskantar da kai, yana fitowa sai mutumin ya kasa zage shi. Shi kuma mutumin saboda karfin hali irin nashi, kawai sai ya ce da shi ya kai na kasa zagin ka, sai ya ce tubtu ila Allahi allazi sallabaka alayya, yace na tuba ga Allah da ya dora ka kaina dama wata yan matsala ce ta hado mu da Allah kuma naje mun warware saboda haka sai sahibi ne taimi a Hausaitu Subura yake cewa duk mutumin da mutane suke zagin sa shi ma ya koma yana rama to ya shiga musiba mana in kaga mutane suna zagin ka suna ci maka mutunci baka san sababi ba kamata ai ka ware ka samu kalwa kai istighfari kai wasu raka'o'i kai wani abu ne ya hada ku da Allah Allah ya biyo ma ta wannan hanya mu je matsala ta gaba daga cikin matsalolin da zunubai suke jawo shine matsala ta biyar ta wayar rayuwa mana wanda yake aikata zunubai rayuwarsa tana zama gajeruwa malamai sun tattauna me ake nufi da gajartar rayuwa ga wanda yake aikata zunubi akwai malaman da suka ce Allah zai iya maka budget biyu misali a ce dan Audu Ahmadu idan ka bi Allah to zaka shekara 70 in ka zama dan banza to a shekaru 50 ma Allah zai iya dace ka Allah yana iya yi wa mutum wannan budget din guda biyu kuma daga cikin abin da yake tabbatar da wannan shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so Allah duk wanda yake so Allah subhanahu wataala ya tsaye ya tsawaita ya yalwata arzikin sa ya tsawaita rayuwar sa ya sadar da zumunci kaga wannan sai ya nuna aikin lada yana taimakawa wajen sadar zumunci to bayan ba sa kuma aikin alhaki shi kuma zai iya rage maka wannan wasu malaman kuma suka ce Allah zai kwashi albarkan ni kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa akwai mutanen da sun shekara 60 a duniya amma hakikanin gaskiya ba su yi shekara 20 ba saboda rayuwar kusan duk shiriri ta tafi kuma yawancin mu a haka muke kamar yadda suke cewa duk wanda ya shekara 60 a duniya to inda yana yin baccin awa 8 kullun to in ya shekara 60 yayi baccin awa a shekara 20 idan mutum yana hira awa 2 kullun to inda ya shekara 60 a duniya yayi hira kawai ta shekara 5 idan mutum ya zama to shiga tolan da wanka yana ci mai awa 1 a duniya kullun to shi ma in ya shekara 60 iya shiga tolan da ya ci mai awa 2 ya ci mai shekara 2 da rai idan mutum ya zama to cewa yayi aikin gwamnati shekara 35 yana zuwa daga 8 ke taso karfe 4 in dai shekara 35 din nan yana yi to akalla iya aikin gwamnati ya ci mai shekara 7 da rai yanzu sallan nan da muke dukan ta har ta ci minti 10 to ko ka shekara 60 ma kana sallah abin da aka samu a rayuwarka ka ba sallah gaba ɗayan shi bai wuce shekara 2 ba a 60 akwai malamai da yawa da za a ga shekarun su yan kadan amma Allah ya sa wa shekarun albarka yanzu mi ana ne shekara nawa ya duniya wa ya sani wanda ya wallafa littafin ahalari ai dai kun san ahalari ko shekara nawa ya duniya shekara 33 kacal kuma wannan ahalarin fa ba shine littafin su bayan littafin sun kai wajen 10 wadanda na gani Sheikh Dr. Aminu Jin Abubakar na Kano akan sai PhD ya rubuta a cikin rubutun sa amma 33 duba yadda rayuwar ta yi albarka an haife shi 1912 ya rasu 1945 nawa kenan 33 Imam An-Nawawi duk da yawan littafan sa Riyadus Salihin Al-Majmu' Tahzib al-Asma wal-Lughat Sharh Sahih Muslim Rawdatul Talibin da kuma littafin sa wanda in banda Qur'ani ba littafin da yafi shewa a gidan musulmai shine al-Arba'un An-Nawawi kai ba ma wannan ba a mazhabar Shafi'iyya an ce bayan Shafi'i su biyu ne a gaba da shi da Rafi'i in suka yi sabani da Rafi'i kuma shi magana su ci a gaba amma kwata-kwata lokacin da ya rasu shekarunsa ba su ci shekaruna ba kwata-kwata shekara 45 a duniya amma ku duba ku ga yadda Allah ya sa masa albarka a rayuwar shi saboda haka ta wayar rayuwa Allah yana iya kwashe albarkar rayuwar mutum wanda ya biyayya kuma Allah ya sa masa albarka mutum matsala ta shida a Shafi na 22 shugabanni azzalimai samun shugabanni azzalimai zunubai suna jawowa mu samu shugabanni azzalimai Allah yana ba mutane shugabanni ne daidai da yanayinsu mun taɓa yin wata lecture shigen irin wannan a 2010 a Kano tuntuni ba ma san za a wallafa wannan littafin ba na rantse da Allah a wannan lecture na ce a yanayin 'yan Najeriya yadda suke yawancin su azzalimai da irin samun shugaba na gari wani mutum ya kira ni da safe an kullum mu ne ce ka dena irin wannan rantsuwa ne ta ina san abin da na sani idan ka kalli yan Najeriya yawancin su azzalimai ne idan ka zo da abokan mu lakcarori za ka ga akwai azzalimai a cikin mu da yawa mutum zai zo ya zamanto ya ce in baka sai handout ba ya kayar da kai a jaraba wannan zalunci ne lafinta wa mutum ma sai handout zalunci ne tunda mutum yana dauka albashi idan ka zo ka dauko yan kasuwan mu yanzu yawanci yan kasuwan mu da suna taro kaya ne daga China suna taro kaya daga India haka suke tarowa suna gida amma yanzu saboda haincin da yawa daga cikin yan kasuwan mu sai dai su tafi China ko India su zauna a yi musu kayan gwargwadon quality da suke so gwargwadon quality da za su ci riba shi yasa har mutane ma suke zaton duk kayan da ya zo daga China baya tsaro kuma ba haka bane yanayin mutanen mu ne an ce wata mace ta auri wani dan China a Najeriya sai suka bane idan ka zo har malaman addini za ka zo akwai azzalumai yawa a cikin su ina fatan kun gane wata rana wani talaka ya zo wajen gwamna sai ce da gwamna cikin gwamnonin Northwest nan daga ya yi gwamna daga 1999 zuwa 2007 saboda haka sai ya zo ya ce yana so a taimaka masa talaka ne ce yana so a taimaka mai sai saboda haka sai ya ce to ka bari zan ba ladan sako sai ya baka sai da 200,000 sai ba ladan ya ce gashi da Allah idan ya zo a bashi saboda haka mutumin nan da ya zo sai ladan ya dau 18,000 sai ya bashi saboda haka sai shi idan ma talaka ne da alama ma 18,000 bai taba rike ta ba kuma da wa shi kudin rago yake so sai hadi da gwamna yana ta mai godiya yace nawa ya baka yace ya ban 18,000 yace to gaje kace na ce kara maka tela dan ya dau 182 sai ya kara a lokacin duk hidimomin mu mun bari kawai mai atabin labarin zaben amma bayan wanda ake kyautatawa zaton ya hau bai daya bisa darin abin da ake zato ba wasu ma suna ganin ya dawo da hannun agogo bayan ne ko kidnapping ba mu san shi kafin 2015 ba babu shi a Northwest sai da aka mai ja wannan saboda shugaba aka canza ba a canza mutane ba Allah yana ba mutane shugabanni ne gurgurdan yanayin su. A hali ko bisa yayo ga kalle su guda hudun nan. To za ga Allah ya jira su gurgurdan nagartan mutanen su. Waɗanda Sayyidina Umar ya jagoranta sun fi waɗanda Sayyidina ba kai waɗanda Sayyidina Abubakar ya jagoranta ba. Sayyidina Umar wani yazo ya kashe shi yana sallah. Waɗanda Sayyidina Umar ya jagoranta sun fi waɗanda Sayyidina Usman ya jagoranta. Kaga Sayyidina Umar arne ne ya kashe shi. Amma Sayyidina Usman musulmai ne suka mai kuska kashe shi waɗanda Sayyidina Usman ya jagoranta sun fi waɗanda Sayyidina Ali ya jagoranta dama kuma Sayyidina Usman ya fi Sayyidina Ali haka dillaba labarin yake tafiya shi yasa in an kwana ana roƙon jagorori na gari in dai mutane ba su kyara halayensu ba za a samu abu na gaba shine hawa farashi kafin a wabbara shi akwai daina ganin girman Allah na bakwai idan mutum yana yawan sako zai daina ganin girman Allah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum yayi sako za a yi wani dugo baki a zuciyar shi idan ya daina sai ya dauki dugon in bai daina ba sai zuciyar sai ta rine sai ya daina ganin sako ba sako ba shi za a gobe yanzu ne in zai yi zina sai ya je America wani kuma in ya fita daga jihar Kaduna ma zai iya samun farkar shi wani kuma da ya fita daga Kaduna North in ya je Zaria ko Zaria South zai iya yi wani kuma a gaban ka ma zai akwai da na sani a ɗakin abokin shi abokin yana nan yake zina me bambanci su shine wannan ya daina ganin girman Allah wani in ya dan goge jikin mace zai iya kwana yana istighfari wani kuma zai rungumi mace a gaban ka so idan mutum ya saba da aikata sabo zai daina ganin girman Allah wani mutum aka ce masa ka kwabi matarka yace me take aka ce a kai dai ga kwabe ta yace me take aka ce to idan ta ce maka za ta je Dubai wajen abokin ka take zuwa yace ha gani aka ce yace wallahi sai ya rama aka ce kamar ya haram ne yace a sai ya rama yace ai shi ma matan wancan tana kusanto shi fiye da yadda matarsa take kusanta wancan kaga duk a bayanin ba inda yace zai saki matar shi ko ta mai ne ti a abin da ya mai shi ma zai rama. Ina fatan mun gane hawa farashi. Ana ta fama da hawa farashi da yadda farashi yake yawan hawa. Akwai littafi da muka wallafa sunansa hawa farashi a Najeriya, dalilansa da hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci. In kai nazarin hawa farashi kamar yadda wasu malaman suka faɗa tun fiye da shekara 700 zunubai ne suke jawo shi. Lokacin da ƙurdubi kamar yadda za ku gani a shafi na 27 ya zo fassara wannan ayar zaharar fasadi fil barri wal bahr, sai ya ce hawa farashi ya bayyana a tudu da kuma kogi bima kasabat aidin na saboda zunuban da mutane suke aikata. Saboda haka in ka kalla za ka ga duk zunuban da Allah ya halakar da al'ummomin baya ba wanda ba ma aikata yanzu. Allah ya halakar da samuda saboda sun kashe taguwa, mu yanzu ana kashe rayuka. Allah ya halakar da mutanen Annabi Shu'aib saboda suna tauye mu, mu yanzu a cikin mu akwai masu in an ce tauye mu dubawa ce a abu ba har aikin gwamnati ma in kana in baka zuwa shi ma tauye mu zuwa. Allah ya halakar da mutanen Annabi Lut saboda suna zakkewa maza, mu yanzu har kungiyoyi muke da su kuma ba sa jin kunya. Ina fatan mun gane. Yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa na goma, je na goma shafi na 29 shi ne zunubai suna raunana zuciya. Kaga yawancinmu yanzu taron tsintsiya ne ba shara. Yanzu kwata-kwata sahabban da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari. Wanda ya ci abincin da ya misali mutum ya ci zogale ya bata mai ciki. In ka kawo mai kwai ko wani abincin mai daɗi ba zai iya ci ba. Ina fatan muna ganewa. Zunubai suna jawo ƴan uwansu. Wannan yana daga ciki matsala ta 14 wulakanci da kaskanci shafi na 32 ga masu littafi. Ba za mu iya karanta duka ba saboda ba mu so mu tsawaita muku, tunda da yawa suna da littafin insha Allahu ta'ala in mutum ya koma sai ya karanta raguwa. Wulakanci da kaskanci. Zunubai suna jawo wulakanci suna kuma jawo kaskanci. Saboda haka yana da matukar amfani mutum ya kula da kanshi. Allah madaukakin sarki yana cewa man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a, duk wanda yake son daukaka to gaba ɗaya daukaka a wajen Allah take, duk wanda yake son daukaka to gaba ɗaya daukaka tana wajen Allah. Duk wanda yake son daukaka to gaba ɗaya daukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala take. Saboda haka in mutum yana yin zunubai Allah zai kaskantar da shi kuma zai dinga haduwa da kaskanci. So wulakanci da kaskanci wannan yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa. Ina fatan mun gane. Kamar yadda wani daga ciki yake cewa ra'aytu dhunuba tumitul qulub wa qad yurisu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulub wa khayrun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa abaru su'in wa rubanuha. Naga dhunubai suna kashe zuciya. Idan kuma ka dawwama a ciki to zaka haɗe da kaskanci. Barin dhunubai rayuwar zuciya ne. Ina fatan mun gane. Yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa waɗanda suke yi wa mutum illa. Mu je matsala ta 16 a shafi na 36 shine zunubai suna jawo bawa ya shiga tsinuwar Allah. Da yawa daga cikin zunuban da muke aikata akwai la'anar Allah a kai. Kaga Allah ya la'anci mai cin rashawa. Allah ya la'anci mai ba da rashawa. Allah ya la'anci wanda ya ba ɗan bid'a gurin zama. Allah ya la'anci matar da ta ƙara gashi da kuma wacce ta nema a ƙara mata. Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayen shi, mana ya tsine wa iyayen wani shi ma sai iya zama ya koma kan iyayen shi. Allah ya la'anci wanda ya ci riba da wanda ya rubuta da waɗanda suka yi shaida. Allah ya la'anci wanda ya zamanto cewa ya yi kamanceceniya da mata. So zunubai da yawa akwai la'anta a kansu. Akwai tsinuwar Allah. Wani zunubin kana aikata tsinuwa za ta fada a kanka. Yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shi ne fari da rashin ruwa. Matsala ta 17 a shafi na 37 a suratul Nuh. Suratul Nuh ko fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ku nemi gafara Ubangijinku saboda shi ne yawan gafara ne. Yursilu sama'a alaikum shi sa wasu daga cikin magabata idan aka samu fari na rashin ruwa, in aka samu fari na rashin ruwa idan suka zo in sun zo kawai istighfari suke tafi, ba sa tsayawa wai su sallar roƙon ruwa saboda da yawa zunubai ne yake kawowa. Ibn Mubarak ɗaya ne daga cikin zakakuran malamai sun yi zamani da Imam Malik, Najib Dr. Ahmad UK marigayi yana cewa Ibn Mubarak yana da mazhaba wadda bata gaza mazhabar Imam Malik, sai dai shi Allah bai ba shi almajiran da za su hada ta ba. Shi Allah bai ba shi waɗanda za su yaɗa ta ba. Ibn Mubarak yake cewa wata rana kawai sun je kusa da safa suna roƙon Allah ruwa, ba yi ruwa ba. Suka yi ta roƙon Allah ruwa ba yi ruwa ba. Kawai sai suka ga wani baƙin bawa da gwadon shi. Kun san gwada ko? ‘Yan za a tabi za su sani, amma yawancin samarin nan da ba su kai shekaru na ba su san gwada ba. Ka san gwado? Ka san gwado? Ba su san gwada ba. Ka san gwada malam? Na? Ka jo ya ce zani ba zani bane ba. Malam, me gwado? Yi min bayanin gwada ka gaya sai ka gaya kura min. Daga baya. Ka san gwado? Malam, yi musu bayanin gwado, me gwado?
Mayafi shi ne gwado.
Ba kowanne mayafi ba kai ba. Yawwa, mayafi wanda aka saƙa shi da auduga shi ma, ba wai normal saƙa ba, wanda aka saƙa shi da auduga za a ganta a dudunƙula a jiki, haka ne ko malam? Wannan mushi ne gwado. To, sai suka ga shi kawai da gwado ya ɗaga hannu ya ce, ya Allah, mutane sun shiga yanayi na wahala, dabbobi ma suna cikin wahala, ya Allah ina so ka yi ruwa yanzu yanzu. Kawai suka ga sama ta murje. A'a, nan da nan sai ga ruwa, hankalin Ibn Mubarak ya tashi. Sai je ya samu Al-Fudail bin Iyam. Sai samu Al-Fudail bin Iyam, sai ce da Al-Fudail bin Iyam ga abin da ya gani na wani baƙin bawa. Sai ce mai biyar da za a yi je so baƙin bawan nan a doni. Ba a ji abincin gobe. Ya dage siya, siya aka siyan mai. Suka kama hanya za su ce gidan Al-Fudail bin Iyam. Kawai sai ya zo. Suna hanya sai ce da Ibn Mubarak, ina da wani wuridi da nake so na karasa. In aka ce wuridi shine ibada da ka saba, sai ka wuridin ɗan ɗariƙa ma ake ce mai wuridi, saboda bai halatta ka bar shi ko na kwana ɗaya ba. In ba haka ba ɗariƙar ka za ta iya warwarewa. To saboda haka shine shi ma ya ce ina da wuridin da nake so zan karasa. Sai ce bismillah, sai ya karasa na fulfuli, sai ya waigo wajen Ibn Mubarak ya ce masa hallaka haja uridu an ansarifa ila maulaya, yace kana da wata bukata ina so zan koma ga Allah. Yace dan Allah kai hakuri ka bari mu karasa yin da zamu. Yace gaskiya dama ibadu ne muke yi, kuma tunda mutane sun gane mu rayuwar duniyar ma ba ta da amfani, sai durƙusa ya sujjada yace Allahumma qabidni al'an al'an, Allah ka an shirai na yanzu yanzu, sai mutu ba su karasa gurin ba. Zunubai suna iya jawo wa Allah ya manta da kai, matsala ta 19. Allah ya manta da kai. Allah yana faɗa a Ƙur'ani, nasullaha, me ma'anar Allah ya manta da kai? Wasu malaman sun ce Allah ya mantar da kai. Ka ga mutum yana ta abubuwan da ba su amfane shi ba. Ya je ya sayi gida a Switzerland, ko ya kai kuɗinsa Dubai. Ko ya tafi da matarsa Dubai su shakata su sati uku, da bakon ya irin abin da bawan Allah nan ya gina masallacin nan ya yi. Ya zo kuɗin masallacin nan dukkan shi da aka gina masallacin nan, in aka tafi da su Dubai, in Allah yadda akwai inda za a iya zuwa a cikin kwana biyu za a kashe su. Tunda akwai abincin filet ɗaya dala 1000 tuntuni ma. Na san yanzu ma ya tashi filet ɗin. Ka gani? Saboda haka, ka ga wannan yana nuna maka cewa akwai waɗanda Allah ya mantar da su. yanzu ka je ka ci wallahi akwai wanda ya ce mun da shi aka je gurin yanzu ka je ka ci abincin miliyan 1,400 tashi da flat daya eh kai zunubai suna tafiyar da ni'imomi na 20 idan kana cikin ni'ima kuma kana so Allah ya dawwamar da kai a ni'ima to ka nisanci aikata zunubai ina fatan mun gane Allah ya bamu labarin mutanen Saba suna cikin ni'imomi amma da suka saba Allah Allah ya tafiyar da ni'ima laqad kana li saba'in jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur amma da suka saba wa Allah sai Allah ya canza wannan ni'ima فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العري وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء شتى عليك شتوى إذا كنت في نعمة فرعها كما يدعى الغنية شاكين 40 دادا فإن المعاصي تزيل النعم وهدها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم وإياك والظلم مهما استطعت ظلم العباد شديد الوخم إن دي كان أشكي نيما كما كان أسوك دواما تو كان يسنشاهي كتزنج رازانا ديوا متانا موسع رازانا سوك مصمم وصدع غوروري دا كجي شعو صعب باري قادة قات وجيب الله وصيسي شعب وعيو يسكي بج وانا كما يزونا دا وصمان يما سوك يزي دايو سو إدان كجل مالك داي ما يشي هاكني شما يشي دا o sai da shahidin min aliya saboda haka idan ya zamanto cewa kana jin bugaban ka yana yawan faduwa kai wai sai istighfari malaka 23 zunubai suna iya hana bawa ya cika da kalmar shahada in mutun yana yawan aikata zunubai za su iya hana shi cika da kalmar shahada za su iya hana mutun ya cika da kalmar shahada Ibn Qayyim ya kawo labarin wani dan kasuwa da ya zo mutuwa ana latsana masa kalmar shahada amma shi kawai ne sai ya dinga cewa kai wannan kayan za a samu riba da su kai wannan customer za a samu amfani da shi haka ya dinga maimaita hayya mutu wani da aka zo gaya mai kalmar shahada ya ce kai wannan fa kalmar shahada da kake fada ba ta amfani ne ba saboda ba wani zunubi da ya kamata in aikata wanda ba aikata shi akwai wani a Najeriya aka ce mai ga wani abokin sa can na kawo isa ita ma a shafi na 44 aka ce mai ga wani abokin sa can dan sanda zai mutu da Allah ya zo shi sallama saboda haka yana zuwa shi nan paragraph na karshe a shafi na 44 yana zuwa farkon abin da ya fara shi ya lakana mai kalmar shahada sai ji ya fada wannan dan banzan lokacin mutuwar shi bai ba saboda shi yadda ya san abokin sa yayi ta'asa bai kamata a ce ya tafi da kalmar shahada da wuri haka ba yace kawai bari ya tafi shi ya tafi shi kawai kuma mutumin bai mutu ba ya tashi ya ci gaba da harkokin sa saboda shi da Allah shi da ma ta yadda ya goye ya sa da ma shi yana cikin hidimomin sa aka ce zo shi sallama saboda ga abokin shi zai mutu to dan ya gane zai mutun ne ko lokaci bai ba shine sai ya ga mai ya ce la ilaha illallah ya ji ya fada da wuri sai ce kai wannan da sauran shi war kawai ta fin ci gaba da harkokin sa kuma wallahi ya warke ya ci gaba da harkokin sa kaga wannan mummunar sheda ce tun a duniya saboda haka zunubai haka suke yi wa mutum tasiri zunubai suna jawo azabar kabari zunubai suna jawo azabar kabari wannan kuma a fili yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce su kabararraka shi sai ce waɗannan kabararraka ana musu azaba amma abin da ake musu azaba ba abu ne da mutane su dauke shi babba ba sai ce ɗaya daga cikin su yana annan limanci ɗaya daga cikin su kuma baya tsarki ne kyau kushin Allah wannan fili yake matsala ta 27 zunubai suna rusa ayyukan alkhairi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin ya tambayi sahabbai waye matsiyaci sai suka ce matsiyaci shine wanda bai da kuɗi sai ce ba haka bane matsiyaci shine wanda zai zo ranar alkiyama ga salla ga azumi ga zakka amma ya gaji wancan ya ci mutuncin wannan sai a ɗebi kyawawan ayyukansu a ba su in suka ƙare a dinga ɗiba a lafiya na lafta rashin amsuwar addu'a mutane da yawa suna mamaki yadda za su yi ta addu'a Allah ya ƙi amsa su yi ta addu'a amma Allah ya ƙi amsa me jawo shi ne saboda da yawa zunubai ne a hadisi na goma arba'una hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani labarin wani mutum wannan duk sharuɗin amsa addu'a yana da su gashi mataki ina fatan mun gane gashi ya ɗaga hannunsa Allah yana jin kunya ka ɗaga hannu ya dawo maka da shi gashi kuma mutumin nan ya kasance ya yi amfani da rab wanda yana daga cikin sunayen Allah wanda annaba suke amfani da shi amma duk da ka bayan sunayen me yasa saboda maqamu haram wa masrabu haram lokacin muna karatu a Saudiya akwai wani malami mai kaifin hadda da muke zuwa karatu wajen shi muna zuwa karatu wajen shi a Riyadh saboda haka sai ya zamanto malamin nan har mamakin haddasa muke littafi takwas yake mana kullum kuma shekararsa 77 dama baya muraja'a kawai duk karatun da yake so zubowa yin Malam Abdullahi ga dangin shekarar da zai zo da zai da nan muka je karatu wajen shi yayi ga yadda malamin nan yake zubo karatu yace malamin nan hadda shi a goshi take saboda yana ganin ta ma riga ta muto daga kwakwalwa to malamin ne yake ba mu labari Allah ya masa rahama yace akwai wani mutum a Riyadh in dai ruqiya sai aljanni ya fita kuma aljannin baya dawowa ba taba samun tazgaro ba in dai ya maka ruqiya to aljannin kun rabu kuma ba zai dawo ba wannan yasa har mutane suka fara kokonto a kan shi anya ba bulumbotan da yake anya ba wani abu da yake yi to bayan nan wannan yasa sai suka tafi har gidan shi aka je har gidan shi sai aka yi duk ruqiyar da kai ba taɓa samun tazkaru ba ana zargin ko wani bulumboto yake sai hau jake shi yace ku biyo ni sai suka biyo shi sai ya nuna musu wata gona yace iya abin da ya fito daga wannan gonan nake ci in ci wani in yi iri da wani duk abin da ya fito daga hannun wani bana hamsa sai suka ce hau jake ka tafi saboda sun gane inda sirri ne zulubai suna sanya biyayya tsakanin bawa da mutane akwai hadisi mai ban tsoro Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk masoya guda biyu da ka gansu sun bata to zunubin ɗaya daga ciki in dai ka ga masoya guda biyu sun bata to zunubin ɗaya daga ciki su rashin lafiya da fitintu da kuma bala'o'i ina so kowa ya saurari wannan darasin na 31 da idan basira rashin shafi na 49 rashin lafiya da yawa da ake ba sa buƙatar zuwa asibiti wallahi ka jaraba wata rana wani ciwon kan ko ciwon cikin ka jaraba istighfari Allah ka ga in bai tafi ba wasu rashin lafiya ba ana asibiti ba ne bari ku ji wata kissa mai ban mamaki wacce ta fara da malaminmu ga ta nan a paragraph na ƙarshe a shafi na 50 akwai malaminmu masanin fiqhu ɗaya daga cikin manyan malaman Saudiya Sheikh Muhammad Muhtar Shaiɗi malami ne masanin fiqhu duk waɗanda suka yi jami'a islamiyya sun san shi tun daga su professor Jiyan Lemo su Mal Dr. Bashir duk sun amfana da iliminsa baban shi ma malami ne ya koyar da mu a jami'a islamiyya yake ba da labari da kissan nan daga shafi na 50 zuwa 51 yake cewa akwai wani ciwon ciki da ya fama da shi yana saurin ya yi fama da ciwon ciki mai tsanani an yi magani bai warke ba haske da likita ya ce kai Muhammad falon yusufa ya ce Muhammad ba zai warke ba ya ce sai ya zauna sai ya yi ta tunani ko akwai wasu umarni na Allah da baya ji bai tuno ba yake bayan Allah ne nazari yanzu ko sakon dai waran yi bazan tuna ya zauna yayin da tunani ko akwai wani abu da Allah ya hana wanda Allah ya hana amma bai tuno ba can sai ya tuna cewa akwai raƙuma da baban shi ya bashi ya kula da su shi kuma ya wakilta wani kowa yana ji wannan kisa sai ce bari ya je ya gani ko a can aka samu matsala yana zuwa sai ya samu cewa akwai wani raƙumi da ba a bashi abinci yadda ya kamata sai yayi fada ga wanda ya wakilta ya ce tunda aka koma ana ba raƙumin abinci tun daga nan bai ƙara yin ciwo ba Allah ya dauke mai shi ma ciwon kaga yanzu gwamnoninmu da wasu da suke zuwa Ingila a duba lafiyarsu kamata yanzu suka ji ciwo su tafi wata ministirin su gani ko akwai ministirin da ba a tafiyar da ita yadda ya kamata shi ya jawo mai wannan ciwon yanzu akwai wani da aka tsayar da shi takara ya yi gwamna amma yanzu an tsayar da shi takara an ce wai saboda ya samu damar da zai dinga shan maganin cutar da take damun shi shi yasa aka ba shi takara kudin da zai samu ya dinga shan magani da su to kaga idan da ya ji wannan wa'azin mutum ya duba wasu abubuwa na amanoni waɗanda Allah ya dora masa wallahi malam in ya duba sai Allah ya warware mai wasu shulolin yana da kyau kowa da daddare ya yi nazarin wannan bayani yawan mace-mace zaka ga yanzu da ka bude Facebook inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullum inna lillahi wa inna ilaihi nan da nan kuna tare da mutum wani ma suna waya da abokin shi ya mutu wanda ake waya da shi shi ma daga cikin dalilan ya waitar mace-mace wanda har wanda ya shekara 60 ma bai san su kafin shekaru 30 da suka wuce kamar yanzu ba akwai zinubai saboda ga hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfasha ba za ta taba bayyana a cikin al'umma ta ba fa sai mutuwa ta yada a cikin shi tafiyar da albarkatun duniya zunubai suna tafiyar da albarkatun duniya Allah yana cewa suratul a'raf ko walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatin inda mutanen alkaretu sun imani da mun bude musu albarkatun duniya da na lahira amma da suka kafirce sai muka kama su da zulubin da suke aikata kakanninmu sun faɗa mana na tabbatar wasu da tijan a nan ma sun raska baba kila ka riska ko an ce da masara ma ba sai an sa takin zamani ba tana yi haka ne ko to yanzu wani ya jaraba a nan ya gani Allah ka gani saboda yanayin mutanen da suke yawan saba wa Allah abubuwa suka canza ba sai an sa na ni ma na riski wani tsoho a zarewa ba sa wa masara da dawa ta yi kuma suna yi yanzu mutum ya jaraba ya gani da albarkatun sun tafi matsala ta 35 zunubai suna iya tsallaka shafi wanda bai yi ba wannan yana daga cikin sharrin zunubai in ana aikata zunubai in ka ga mutum yana aikata zunubi in ka mai fada bai baka bar gurin in ba haka ba zai iya shafarka illa an yakuna fasikan fayajibu hijranu haka mai halari ya fada in mutum fasiki ne ya wajaba ka kaurace masa ke kashewar zuciya da bushewar ido zunubai suna jawo zuciyar mutum ta kekashi na ta tambayi wasu da suka zauna wajen kidnappers irin yadda kidnappers suke gane azaba ga wanda bai ji ba bai gani ba wallahi na tambayi wasu ne ce dan Allah kidnappers din nan suna sallah duk waɗanda na tambaya suka ce ba sa sallah wani ma ya ce mu akwai kidnappers din da aka kama wani karatun Qur'ani yake yana motsa baki suka hadare shi isi to yanzu na fahimta gaskiya saboda dama ina ta mamaki a ce mutumin da yake sallah haka kawai ya kama mutum ya yi masa azaba bai ji ba bai gani ba nace ina ta mamaki wannan amma yanzu na fahimta so idan mutum yana aikata zunubai zuciyarsa za ta kikashe shine za ka ji an ce yana da bashi da imani ba yadda za a ce waɗanda suke kidnapping suna kashe mutane suna salloli wallahi in ma suna yi ba yadda Allah ya ce ayi ba amma wanda yake sallah ba zai bai zama haka ba saboda haka shi yasa wani kwamishina na katsina da muka taba zuwa mai ziyara yace ya taba kamo wasu suka zo ofis dinsa yace musu nawa ne rukunan musulunci ɗaya daga cikin su ya ce 20. Ya ce wanne ne rukunin farko a rukunin musulunci, ya ce aure. Ina fatan kun gane. Saboda haka kaga dama zai yi wuya a ce mutumin da yake sallah ya fi da wannan. Mu je matsala ta 38, rashin tsaro da rashin aminci. Zunubai suna jawo rashin tsaro da rashin aminci. Wannan rashin tsaron da muke ciki akwai zunuban da muka aikata. Ko boko haram ma an ce rashin wani zunubi aka aikata wajajen Maiduguri ya jawo shi. Allah ya ce wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Saboda haka rashin aminci yana faruwa in aka samu zunubai. Zunubai suna kai mutum zuwa ga wata matsala ta 39. Wannan a fili yake. In dai mutum yana aikata zunubai to za su kai shi zuwa wuta. Wannan kuma a fili yake. Saboda ne, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin yadda zunubai suke kai mutum zuwa wuta. Na hane ku da yin ƙarya. Saboda ƙarya tana shiryarwa zuwa fajirci. Fajirci yana shiryarwa zuwa wuta. Matsala ta ƙarshe, damuwa da baƙin ciki. Idan ka ji damuwa ta maka yawa, baƙin ciki da ya ma yawa, maimakon ka dinga cin goro ko wani ya busa taba sigari ko mutum ya kunna fim ɗin Hausa yana saurara, to lallai mutum ya yi istighfari zai fi. Ko kuma ya ƙoƙari ya ga irin yadda magabata suke yi. Duk sanda ka aikata wani zuri, duk sanda ka samu wata masifa ko wata matsala ko katangarka ta rushe, ko zazzaɓi ya yi yawa, ko yau ɗanka wancan ya rashin lafiya, wani bayan an dawo wani haƙurin shi ya bungule, haka irin waɗannan abubuwan su maka yawa, to wallahi yana da kyau ka yi tunani an ya ba wani zunubi na kusa da ka aikata. kamar yadda Ibn Sirin ya faɗa, gashi nan na kawo a cikin shafi na 58, Ibn Sirin yake cewa na taɓa aikata wani zunubi shekara 40 da suka wuce, ni ma da bayan shekara 40 Allah ya jarabe ni da wata damuwa. To wannan yana daga cikin abin da zai sa ka nisanci zunubai. Saboda haka a ƙarshe, idan muka yi nazarin abin da ya gabata, za mu fahimci cewa ƙarancin dace, ɓata lokaci a ayyukan kawai, haramta wa mutum samun ilimi, shiga damuwa da baƙin ciki bisa cewar ambato, banzantar ra'ayi, rashin samun amsuwar addu'a, kwashe albarkar rayuwa, ƙeƙashewar zuciya, shiga ƙasƙanci da taskun rayuwa, samun kewa da ƙuncin zuciya, jarabtuwa da abokan banza, koyuwar gaskiya, dukkansu suna haifuwa ne daga saɓon Allah da kuma gafala daga ambatansa. So da yawa za ka ga abin da yake jawowa ke. Muhimman abubuwa daga cikin littafin zunubai da tasirin life ya ji inda ya faɗa, hannu da na rubuta littafin. Ba littafin da in na lacce shi yake min tasiri kamar shi. Ko ni ma ina jin guraren da na gangara. Ina fatan kun gane. Saboda haka yana da kyau mu nisanci zunubai saboda illolin da suke a rayuwa. Na'am? Insha Allah. Saboda haka duka waɗannan yana da kyau a kula da su, a kuma lura da su da kyau, saboda suna yin tasiri mai yawan gaske a cikin rayuwa ta yau da gobe. Insha Allah ta'ala zan yi abin magana ga yanci ɗazu. An sanar da lakcin matakan tarbiyyar yara cewa ta mata ce, haka ne asali ta mata ce, amma ni ina ba da shawara maza duk wanda yake da dama ya zo ya zauna a haraba. Gaskiya lakcin matakan tarbiyyar yara, yadda mutum zai samu yara na gari, lalle lakcin ce da maza da mata suke buƙatacca. Saboda haka ina ba da shawara ba laifi a ce cikin masallaci a ware shiga mata, waje kuma a yi shimfiɗa duk namijin da yake da dama ya zo ya saurara ƙarfe 9. Lallai duk wanda ya saurara za ta masa amfani, kuma za a ga yadda za a gyara tarbiyya, kuma tana da alaƙa mai yawa da wannan topic ɗin na zunubai. Tana da alaƙa, in mutum ya haɗa guda biyun za su mai amfani a rayuwarsa da rayuwar iyalinsa. Allah ya ba mu da cewa Allah ya sanya mu daga cikin bayin Allah na gari MC gare ka.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى يبو سنا قرات دتوغ الله مدوكين سركي وند يبا دا داما دا زرفي اكا غباتر دا ايتا wannan muhabara ina iya cewa ta ma canza daga muhadara ta koma daura saboda daga farkon littafi zuwa karshen sa muka yi karatu a wannan wuri yanzu haka Allah ya mu wannan karatu albarka ya sa a gama lafiya malam muna yabo da jinjina bisa kan wannan hidima da kuke gabatarwa na addini kamar da kuke cewa wa nashkurukum ala juhudikum almutawasil fi kafati anhayil khair muna matakan godiya masa kware da gaske sannan har ila yau yabo da jinjina ga committee wannan masallaci wadanda suka shirya ita wannan muhadara domin al'umma su amfana Allah ya saka masa alkhairi dama babban abin da ya kamata ya zamanto cewa kenan lokaci zuwa lokaci ana tunatar da mutane domin dawo da su kan saiti kada zamanto cewa imanin su ya raurawa ya kuma koma wani gefe daban alhamdulillah malam bai bukatan ta'liq kamata yi kawai mu tafi da abin da ya faɗa mana sai na ga kamar muka ce za mu yi wata magana za mu jagwalgwala na tuna wani dan uwa da aka sashi ma malam Sheikh Ibn Uthman Ta'liqi sai ce ku ce kun ce in yi ta'liqi ko kuma in leke to da haka ina dalili da haka ina ga wanda za mu gabatar shi malam ya sanya wa zaman albarka shi ne to ba matsala wanda za mu gabatar shi ne cikin imanin na wannan masallaci ya sama taron albarka ya kuma yaba wa waɗanda suka zo wannan muhabara kafin nan muna yabo da jinjira ga Malam Aminu Tahir bisa kan wannan littattafai da ya siya aka raba wa al'ummar musulmi Allah ya saka alkhairi da fatan wasu za su biyo baya wajen siyan waɗannan littattafai domin a raba wa al'umma wanda yake dama ita dukiya mai albarka tana taimakawa addini a kodayaushe shi kuma a kodayaushe aka cire wani abu aka taimaki addini da shi shi kuma Allah madaukakin sarki zai mai da mafi alkhairin wannan abin da aka bayar ga littattafai nan da yawa ga suna a waje muna fata idan an riga an fita za a duba su daga waje insha Allah ta'ala to masha Allah idan na kara sazar a karanta suna littattafai din malam ya ce ga nomba kamar haka wanda za a samu wannan karatu audio 080-6323-0575 zan kara nana tawa 080-6323-0578 sai a kira masallacin Hawwa da Khamis abinda za a rubuta kenan Hafsa da خامس ان شاء الله تعالى ما لن تفضل مذكورا معذورا
انا كوي اسان ابن سامريون بيقول اوكي مفهوم
صح الحمد لله بقى بندا زامتي في الدعاء يدا wato fadilatu sheikh associate professor Jamili Yusuf Zarewa Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi kuma ya nawaye ma'auninsa a bisa sadaukar da rayuwa da lokaci da yayi domin isar da sakon addinin musulunci da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wajen karantarwa da kuma rubutu da kuma ainihin wato faɗakarwa saboda haka cikin lokacin da muka yi magana da shi wato bai zauna ba gaskiya daga wannan gari sai wannan kusan dai kode shi aikin ke saboda haka Allah muna maka godiya da ka hore mana wannan bawa naka kuma wannan bawan Allah wato wannan karan ne muka taba magana da shi amma na dade ina saurin ina bin karatun shi kamar yadda nace ni dalibin shi ne amma bai sanni ba duk karatutukan shi da yake kusan shekaru da yawa da suka wuce gaskiya nakan bi su kwarai da gaske kuma akwai karuwa da fa'ida karatu ne ba wai hayaniya ba tsaban karatu ne Allah ubangiji ya saka malam da alkhairi kuma ya bashi ainihin kwarin gwiwa da kuma juriya wajen ci gaba da wannan aikin alkhairi har zuwa lokacin da za mu koma zuwa ga Allah kuma ya karbi wannan ayyuka ya amfanar da musulunci da musulmi kuma muna fata wannan ziyara wato ba ita ce ta farko ba saboda haka kamar yadda sai ba ita bace ta karshe kai nake so in ci dan akwai abubuwa guda uku yayi magana wanda yake bayan wannan topic din akwai kuma wanda yake na abin da ya shafi matakan tarbiyya din nan gaskiya kamar yadda ya faɗa abu ne wanda yake mai muhimmanci ko wannan karatun nasu a ce mata sun abin nan amma musamman kamar yadda ya yi magana cewa akwai buƙatar maza su halarta muna da sama muna da ƙasa ya danganta ga yanayin yadda al'umma suka zo yadda za mu yi tsarin amma gaskiya yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma saboda ban mancewa wato mahaifinsa mutum ne wanda ya sadaukar da rayuwa wanda ni ban san asalin sunan shi ba kawai dai muna ce mai Alhaji Yaro ya zama na ɗauke shi kamar uba ya sa ni ina karatu a ainihin masallacin Fidro na wasu shekaru can Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma wannan bawan Allah da alkhairi akan gudunmuwa da yake bayarwa kuma muna roƙo shi ma na matakan tarbiyyar nan a samu bayin Allah su siya a raba ma al'umma dan ana buƙatar wannan littafi musamman wato ga su ɓangaren mata da za a yi duk da cewa mazan ma suna da buƙata da kuma wani akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen haida wanda yake muna da buƙata lallai a ce mata gaba ɗaya sun mallake shi kafin Allah ya ba mallan ikon dawowa wani lokaci don ya zo ya gabatar da daura akan wani sannan kuma akwai littafi da shi mallan ya yi magana akan shi wato wanda a Saudiya aka buga wanda shi ne PhD akan shi abin da ya shafi maqasidu shari'a wanda a can aka buga shi kowane ɗaya 28,000 to mallan ya turo min kafin ya zo to na rasa yadda za a yi ma a siye shi ɗalibai suna matuƙar son abin nan ɗin wato suna son littafin amma saboda yanayi saboda haka wanda yake yana nan a wurina sun kai guda 19 kuma daga Saudiya ya sa aka yi ordering ɗinsu saboda haka amma saboda muhimmanci da na nuna ga abin nan ya aiko su saboda haka su ma suna nan kwarai da gaske saboda haka muna fatan yadda wasu ke in an yi launching littafi a ce an sai kaza muna fatan Allah ya azurta mu saboda waɗanda muna so nan gaba malam zai zo ya mana seminar daura akan littafin to ka dan aka samu aka siya kila ma har a nemi ƙari kuma sai ya zo ya mana daura to saboda haka Allah ya saka da alkhairi ga masu ba da gudunmuwa kuma kamar yadda aka yi bayani insha Allah gobe din karfe a gaya mu mata da Allah su zo da wuri mun rubuta karfe 8 yauwa da maza yauwa saboda malam yana da karatu a Kano shi yasa aka sa karatun da wuri dan yayi da wuri ya maza ya wuce can ya ci gaba na'am to shikenan insha Allah saboda haka da Allah a gaya ma mata da maza din a zo da wuri da Allah kada ya zama lokacin da ake zuwa kuma lokacin ake gama Allah ya saka da alkhairi kuma yadda Allah ya kawo ma da lafiya Allah ya mai da shi gida
Masha Allah tabarakallah akwai littattafai da za a karanta amma kafin nan muna sanar da wata gagarumar muhadara wanda prof zai gabatar insha Allah ta'ala gobe Asabar a masallacin railway station insha Allah ta'ala wannan muhadara za a yi ta bayan sallar la'asar kai tsaye da izinin ubangiji har ila yau bayan sallar magariba tsakanin magariba zuwa isha mallan yana da wata muhadara din a masallacin masjid sahaba na central mosque
ka'idojin mu'amala da mutane
yawa to shi wannan muhadara za a yi ka'idojin mu'amala da mutane
central market
insha Allah nan za a yi ita muhadara din shi wannan kamar yadda na faɗa na railway station kuma zai yi magana ne akan cinikayyar da suka haramta tunda mafi yawan inda suke zaune a wurin yan kasuwa ne shi yasa aka zaɓi mabu'in da ya dace da su kafin malam ko kuma in ce chief imam Alhaji Awwal Harun ya ƙaraso za mu baiwa malam ya faɗi sunan waɗanda da suka faida malam ya zo da su ga masu buƙata domin su mallaka insha Allah
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ana farko muna ne da godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya kaddar zuwan malam wannan gari na Baiduko Allah miki roƙo subhanahu wataala da ya saka wa malam da alkhairi kuma ya ƙara ainihin kwanukan malam a duniya domin ainihin ci gaban musulunci da musulmi baki daya to alal haqiqa malam dan ganin muhimmancin da kuma kishin ruwa na al'umma musamman al'ummar da take magana da Hausa malai ga cewa ya kamata manyan tafai da suke umda ne da abun da muke da kishirwa da su malai ai ne yassare mana su ya fassara mana su da yaran da muka fi ganewa da yaran mu na farko ma'ana yaran Hausa kenan to Allah ya hakika malan ya ainihin fassara da tafai masu dimbin yawa sannan kuma ya wallafa na fadin misali wanda muna da bukatun su to a gurguje dai malami ne ya wallafa littafai wajen guda 20 kuma dukkanin majalat da ka sani na addini gaskiya zaka same su a ciki so haka ayi kokari a samu irin littafai kamar yadda zamu ji yanzu na ko malami yayi ainihin littafi game da fatawoyin aqida zakka da kuma haji kowa sai da muke fama da matsala ta aqida musamman in kana katu da masu ara wasu iri wanda suke gurbata mana addinin musulmin mu sai ga ahlus sunna ba yana tambaya ga wasu asila masail tafiha wanda bai kamata a ce ya jayyace su ba amma saboda an samu wasu gurbatattun malamai da aski aka sunan malunta sun lalata mana aqidan mu sai ga ahlus sunna wal jamaa yana dauke da wasu aqidu muna na Allah ya kiyaye mu to malam ya aini wallafa tafi game da wannan zakka da kuma ainihin aikin haji musamman idan aikin haji yazo zaka ga da ake tambaya hammon da suka ji din misali ko ba haka ba to saboda haka malam ya sauke mana Allah ya saka wa malam da alkhairi sannan kuma littafi na gaba akwai muhimman fatawoyi akan tsarki sallah da kuma azumi guda 160 na oke na'am ga sunan sallah da ainihin tsarki da kuma azumi har guda 160 kaga bai kamata a ce ba kamar wannan littafin ba in ka samu wannan littafin to lallai wannan shi ya tafi da gidanka sai dai ka dinga sauraron malamin ma a cikin ainihin kanawa taka da sauran su kace ai wannan matsalar mun wuce da ita shi ka ya riga ya hallale ta Allah ya saka wa malamin da alkhairi to sai littafi na gaba shine manyan matsalolin aure guda 30 a kasar Hausa da hanyoyin magance su ta kaga wannan ai inna kullun fi hakina inna Allaha qad hakama bainal ibad to gaskiya malamin yayi wannan tahlili sosai a cikin littafin kowa ya gane matsalolin aure an gani go kuma insha Allah dukkan littafin nan ba suna nan ba sai an je da nisa ba a waje insha Allah sannan littafi na gaba haramtattun cinikayya a musulunci guda 60 kun ga wannan mu'amala ce sosai ba galibi samarin mu ana shiga cikin businesses da yawa amma ba a san halacci ba da haramci to malam yayi tahlilin misali sosai ya kamata a mallaki wannan littafi sannan tafi na gaba matakan tarbiyyar yara a musulunci matakan tarbiyyar yara a musulunci shi ma yana da gayan muhimmanci mu mallaka sannan littafi na gaba manufofin shari'ar musulunci maqasidu shari'ati islamiyya malin shi nayi yayi wallafa a kansa malin kamar akwai da wata da yake ko akan maqasidu shari'ar islamiyya to saboda haka dan Allah a neme shi saboda fannin su malin ne an gane ko wal ma'ruf la yu'arraf wa min as-sab tawdih al-wadih littafi na gaba da malam yayi haihuwar hawhawar farashi a Najeriya dalilan sa da kuma hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci jama'a malam ya karanta mana a cikin littafi yayi tsokaci kan ainihin asarul zunub a cikin al'umma ko so da ya kamata a mallaki wannan littafi sannan sai matan ashmawiya fasara littafin ashmawi kowa in ya gama akhbari littafin da zai shiga na biyu shine ne ashmawi to shi ma malam ya hallala ainihin masail sosai da sosai a cikin su Allah ya saka wa malam da alkhairi sannan sai kuma littafin al-arba'un an-nawawiyya min al-ahadith an-nabawiyya littafin da malam ya tsokaci dazun a kai na imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi guda 40 din nan ko malam ya wannan ko kuma ce 42 malam ya fassara su fassara mai kyau da sharifi da komai kun ganshi ya mafa ainihin sauran wasu da za gani wanda an yi su da ainihin larabci da Allah koyar da lake wannan littafin kaga musamman mata da muke fura su islamiya kalibi 40 suke yi kada zo ana tambaye ka fasara ka dinga wa'in wa'in a to malam ya halali ya sauke saboda haka a mallaka sai littafi na gaba muhimman fatawoyi akan aure saki idda cinikayya da kuma mu'amala guda 326 to gaskiya wannan littafin kayyin jiddin shi akan rakan Allah kowa ya kamata a nuna ta mai littafin da insha Allah kafin a bar wajen nan sai kuma littafi da ainihin malam ya gabatar mana zunubai da tasirin su a cikin al'umma matsaloli guda 40 da zunubai suke jawowa Allah ya saka wa malam da alkhairi sai littafi na gaba ka'idojin mu'amala da mutane guda 35 na'am lektar da zai goma Allah ya kai mu bayan maghrib a ina kina a kan wannan
a shi ne central market
okay central market insha Allah suraka ya kamata a halatta sai littafi na gaba tarihin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga ainihin haihuwarsa zuwa karshen yakin Badar littafi na daya kake na wannan ina mujalladat ne ko to wannan dai littafi a na daya ne ya kamata shi ma musane shi domin za ka ci abin mamaki wallahi mu duke tarihan wasu wadanda ba su da amfani a wajajen mu amma tarihin manzon Allah dai mun ba mu san shi ba ya kamata wannan yanzu tuni dostur ne a gidanka kullun kana leka shi yana gyara maka ainihin zuciyarka da mu'amalarka yaya manzon Allah ya mu'amala da mutane ya kamata ainihin mu mallaki wannan littafi sai littafi na gaba a gurguje rayuwar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ainihin hajji shi ma ya gabatar da ainihin mu'amalar da da fatawoyi game da ainihin hajji siffofin littafi na gaba siffofin jagora na gari a musulunci guda 30 siffofin jagora na gari a musulunci guda 30 kaga wani ya kamata kai ma ka mallaki kaka ce wai shugaba a gidanka kai jagora ne masallacin ka kai jagora ne unguwa ne unguwa da kace kai jagora ne malamin makaranta jagora ne kaka ce a wannan ai nasu na mala'u ne saboda ba namu bane a wannan na kowa ne sai littafi na gaba fatoyin raban gado guda 260 raban gado guda ne 260 su ya kamata a mallaka sai littafi na gaba a gurguje wadatar zuci da hanyoyin samunta wadatuwar zuci da hanyoyin samunta duk abinda Allah ya baka sai ka gode ma Allah amma matsalar mu a yanzu zaga ana ta nema din da sauransu an kyale ibada matsalar dole yana zama dangote an zama dangote to a lokacin zuwa ne karatun addini haka ba zai yi ba ko sauraka a samu wannan littafi sai jagoran mai wa'azi ai masu wa'azi shi ma kamata su mallaki wannan sai littafi na gaba hukuncen jinanan al'adar mata haila istihaba da kuma ainihin jinin biki mata yan uwana in suna ji daga gida ya kamata ainihin su yi magana domin mallakan wannan littafin domin kullum ga malaman islamiyyu ko ba a taɓa ka tambaya game da jinin haila jinin biki da sauransu to ya kamata a samu wannan ainihin littafi shi ma zai sauƙaƙe mana to sai littafi na gaba na fasar ƙarshe kenan fasarar littafin al-akhbari wanda malam ya mana tsokaci daga ni shi Abdulrahman al-akhbari albarka da Allah ya masa ainihin a rayuwa to shi ma gashi a an zo da shi ya kamata a mallaka to sai littafi na karshe shine ne littafin riyadu salihin tarjama sa zuwa harshen Hausa an gane ko so da aka shi ma ya kamata al'umma su mallaka okay volume 2 ne shi ko akwai na farko sannan kuma akwai na biyu ya kamata shi ma duk masu son su mallaka insha Allah a nan wajen masallaci za a samu ainihin shi bawon Allah da yake kula da su kutub din sai ainihin mallake su sannan abu na karshe ɗan uwa masu albarka wallahi ba mu taɓa samu wata lecture mai ban kai da wani guzuri da za mu tafi da shi ba wallahi kamar wannan babu a zo a maka karatu sannan abun ma da ba a maka shi ba a bujuro maka da alkhairan abun a ce ka mallaka wannan babu abin da yake shi alkhairi babu abin da yake shi alkhairi so da haka in uwa ya kamata ku mallaka kamar da maluma da yawa suke cewa duk lokacin da kana la kaman taktubul ilma sabab thumma la tahfazuhu maya ayyar rabu shi wanda yake fuska ciki so da wani lokaci ina ba ta su ba ka su saboda Allah ya saka wa malam da ainihin alkhairi yadda malam ya zuma wannan waje lafiya Allah ya maida malam lafiya da dole su kuma wannan waje lafiya Allah ya maida su gidajen su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan kai sai zan ga yace Chief Imam Malam Ibrahim shugaban makarantu na kungiyar jama'a ta zati bidawa kamata sunna na Kaduna South yazo ya dan ce wani abu kafin mu mika abin magana dan ya kare insha Allah to insha Allah bismillah ana awali okay bismillah kana kira
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تابنا فرقو دي من يوم مالن قوديا يد الله وبنكي جيكا ومالن وانا مسلا كيمي البركة وما الله وبنكي جيكا شي جلالة فيها Malam Ibrahim Tayyib dan yayi wata magana idan malaman mu suka yi karatu kuma sai ka ce wani abu to me zaka ce to ba abin da zamu ce ba wani taliki ba wani magana zamu yi da malam godiya da kuma fatan alkhairi Allah ubangije mai da malam gida lafiya Allah kuma ya sa abin da muka karanta Allah ya amfana da mu da mu da iyalan mu gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi
Assalamu alaikum assalamu warahmatullahi kafin nan muna marabtar Malam Ibrahim Shehu Giwa wanda yake kafar da kowa sani sakatare ne na kungiyar jama'a ta zati bidawa kamata sunna na jihar Kaduna ka bar shi haka muna maka maraba Allah ya saka alkhairi kafin nan insha Allah ta'ala alazi awwal harun tafaddal maskuran ma'thuran wanda yake shi kuma shine ma'aji na kungiyar jama'a ta izalatul bid'ah kamata sunna na Kaduna South sannan kuma tsundum cikin committee marayu tafaddal maskuran ma'thuran kalimatan aw kalimatain sai a kira sallah ko da yake kun ce karkare yanke ko to sallah
So alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله بات اغرغوجي ina mika godiya ga Allah madaukin sarki yasa ni tsaye daga cikin wanda suka amfana da wannan lecture mai albarka Allah ya amfanar da mu da abin da malam ya karantar da mu kuma malam abubuwan da ya karantar da mu Allah madaukin sarki ya ba mu ikon aiki da shi shi kuma Allah ya masa jagoranci kamar yadda yazo lafiya Allah madaukin sarki ya mai da shi lafiya to alhamdulillah amma ina da gaba ɗaya ko biyu da nake so da Allah yadda muka tare a nan littafin da za a karanta gobe na tarbiya shi ma yana kan naira 1100 ne inda hali mu dan yi gidauniya wanda za mu iya ajewa wanda mata su ma za su amfana da shi na biyu kuma wancan littafin da malam Ibrahim ya kawo aka wanda malam ya aika da su wanda suke kowane kofi ɗaya na kan naira 28 ko wanda ake sa ran za a yi wa dalibai daura to shi ma wannan wani waje ne fa da zan majal ne da za a zuba jari idan kai kokari kai koda baka siya dan kanka ba ka siya dan wani ya amfana shi ma ya amfanar Allah madaukin sarki ya ba mu ikon taimakawa dan a amfana da wannan kuma ina ƙara kira da malam don Allah ya yi kokari ya ba da dama musamman wannan daura da ake san a kan wannan littafin din ya ainihin dawaye mana to kamar yadda malam yace sai mu ainihin taron da ka kodake akwai tambayoyi ko ku shi kenan
a kira sallah
to alhamdulillah ina ladan yace
Thank you. To bismillahir rahmanir rahim. Farko dai ina ƙara karfafa gwiwa lecture gobe da safe duk wanda yake da dama yazo ta yamma ita wannan mutane da yawa suna da ayyuka da yamma amma ta dare gaskiya tana da muhimmanci saboda akan ka'idoji ne na mu'amala da mutane yadda zaka san kowa yadda zaka yi mu'amala da shi ba zai sanya maka ciwon kai ba kowa kuma ya zamanto kai mu'amala da shi gurgudan yadda zaka buƙace shi wasu suna wa littafin lakabi da maganin hawan jini saboda in ka kiyaye waɗannan ka'idojin guda 35 zai yi wuya wani ya maka abin da zai hana ka bacci balle wani ya ma abin da zai saka hawan jini so gaskiya tana da muhimmanci koda mutum bai samu zuwa ta safan da ta yamma ba to ta daren tana da muhimmanci lalle kamata yayi gobe da safa na wuce Kano ina da daura ta kawaibul fiyya to amma ƴan uwa da suka nema sai na mayar da karatun kanan sati mai zuwa na hada shi da karatun Bauchi so yala muna da lecture gobe bayan maghrib a central market ka'idojin mu'amala da mutane ga wanda bai samu damar zuwa duka ba to yana da kyau ya zo wannan yayi magana akan tsarki wasu sukan yi fitsari a tsaye amma sai su yayya fawa wandan surwa to in mutum ya san akwai najisar da ta fantsama yana iya yayya fawa wandan surwa hakanan idan mutum ya san cewa misali najisa ta fantsama a gurin da bai da tabbas shi ma nan ana yayya fawa wandan ruwa amma in babu ba wani dalili ya halatta in mutum ya ga dama ya fitsari a tsaye zai iya fitsari a zaune zai iya fitsari a tsugune duk ya halatta kamar yadda ya zo hadisin Huzaifa bin Yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ata subaqata qaumin fa bala qa'iman ya zo wani juji ya fitsari a tsaye musamman yanzu lokacin infection in ka je wani gurin kana jin tsoron infection an yi fitsari da yawa mutane daban-daban sun tsuguna a gurin kana iya yin fitsarin ka a tsaye Allah ne masani Na'am, akwai mai wata tambaya? Alaikum salam. Haka. Wai yaushe ne za ka yi kemama ana yin kemama ne in ka rasa ruwa kuma ba in ka rasa unguwar ba sai ya zamanto cewa babu inda za ka samu a kusa nan ne za ka yi kemama sai sa wasu malaman ma suke gani in ka zo ba za ka yi kemama ba sai dai in ka tabbatar ba za ka samu ruwa ba har zuwa lokaci ya fita amma in dai bai kai haka ba ba za ka yi kemama ba wannan shi ne a taƙaice Allah ne mafi sani akwai ta uku murfe da ita ko babu to daga kai murfi uturi kenan su ma ta su dubban yin karatu a kanta ba balama ya yi shanu wala yakila zunuban da wanda ya so su ne ya yi imana zai iya yi wa mana ai dama shi zunubi yana taɓa dukiya haya asara ai shi ne baka ji abin da Allah ya faɗa ba baka ji abin da Allah ya faɗa ba ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu inda mutanen alkaretu za su imani su ji tsoron Allah to lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatu sama da ƙasa amma da suka ƙaryata sai muka kama su da abin da suke aikatawa haka ya faɗa aya ce zahira wannan kuma da muka faɗa shine mafi yawancin abubuwan da suke faruwa wani lokaci Allah yana iya jaraba ka dan jarabawa amma galibin abubuwan da suke zama suna faruwa ne zulubashe sa saboda zulubashe sa Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum din musibar da ta same ku to da abin da hannunku ta aikata ne kuma wai afuwan ka tire kan yi afuwa ma akan abubuwa da yawa kuma wallahi malam ka jaraba zai taimaka ma wajen barin zunubai duk sannan ka aikata wani abu
kuna ji ko duk sanna wata matsala ta same ka kai kokari ka tuna za ga wani zunubi da ka aikata kusa-kusa ko kai ƙarya ko kai zamba cikin aminci ko kai wani abu wallahi ka jaraba zai taimaka ma wajen barin zunubai kamar yadda Ibn Sirin ya hadu da wata damuwa ya tuna zunubin da ya yi shekara 40 to ka jaraba zaka gani ka dinga linkin din duk masifar da ta same ka da zunubai zaka samu jin dadi Allah ya bamu dacewa insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kai mu karfe 9 na safe za mu hadu da ailasta daga 9 zuwa 10 sai kuma bayan la'asar sai kuma ta magarba wacce take da muhimmanci ga wanda bai samu zuwa ragowar ba insha Allah kuma maganar daura da mallam ya fada in dai an tsara zani muna zuwa garuruwa da yawa na tattara daurori da yawa a jihar Kebbi da Sokoto sai da nayi sati biyu a can kwana na 10 yau da dawowa in yi dauran Maraki Sud a Jega to ya kamata dai a su bai kamata ce wa mutum ya zilanci ba saboda da wuya ka aibanta mutum da aikata zaibi baka aikatawa da wuya ne Ibn Sirin ya ce damuwar da ya shiga wani aibanta da cin bashi shi ma sai da Allah ya jarabe shi da cin bashi bayan shekara 40 aka kulle shi so galibi in ka aibanta mutum da wani abu da wuya baka aikata ba na biyu kai kuma a karan kan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.